muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da aron rai da lafiya, ya kuma ba mu dama muka sake haɗuwa a wannan masallaci Masjidul Ansar a wannan anguwa tamu ta anguwar Rogo, inda muka saba gabatar da karatun Alƙur'ani mai girma da sanin ma'anoninsa a watan Ramadan a kowane shekara. Bana ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara muna cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aron rai da lafiya. Wasu sun ta alhinin su ga watan Ramadan don su ribaci kwanakinta da ibada da kuma irin tanadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa bayinsa musulmai a wannan wata na alkhairai masu ɗumbin yawa. Sai kuma Allah bai ƙaddari wasu da ganin hakan ba, mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddare mu da ganin ba wayonmu ba ne ba dabararmu ba, ganin dama ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma mu ma ba mu da garanti za mu gama Ramadan, sai dai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muka gabatar na ibada a cikin wannan wata mai albarka da ma shekarunmu da suka shuɗe ya zamanto ba mu yi aikin banza ba, ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ya sa mana su a mizanin kyawawan ayyuka. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan dashen. Kamar wasa, azumin bana shekara 1447 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, shekarar 2026 shekarar lissafin albashi, Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaƙa. Malama ta yi karatu a satin baya zuwa jiya, inda karatun ya ƙare daidai gabar da za mu tashi suratul tahrim. Sai dai yana da kyau mu sani karatu bai taɓa zama karatu mai ma'ana ya kuma ƙarfafi gwiwar masu yi, dole sai da kuzari da nishaɗin masu sauraro. Kuma ga dukkan alamu akwai nau'i na gajiya, akwai nau'i na gazawa, akwai nau'i na kasala a wannan majlisi musamman a wannan shekara. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya cire mana wannan kasalar, ya ƙare mu da himma da kuzari ta inda za mu zo mu yi karatu mu tashi lafiya. Sai dai ga dukkan alamu wala'alla haka malama ta tsara shi a lokacinta cewa sai 10:30, da 10 muke farawa zuwa da rabi, to yanzu Allah ya kawo mu za mu koma 10, sai dai ba za mu yi awa 2 ba kaman yanda muka saba a shekarun baya. Za mu yi ƙoƙari karatunmu ya tsaya a 10:11, daga 10 zuwa 11 awa 1. In mun samu ƙarin lokaci ba zai wuce 11 zuwa tsakanin dai da 15:45 ba, za mu tashi. Shi ma ban da ran juma'a, muna da juma'a 2 da suka saura a watan Ramadan, dukkansu za mu tashi ƙarfe 11 da ikon Allah. Saboda haka idan an saba zuwa 10:30 yanzu malama ba ta nan, ni kuma zan yi ƙoƙari in kiyaye lokacin da muka saba ƙarfe 10. Za mu zo ƙarfe 10 mu tashi 11 ƙarƙari zuwa 11:30. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ji mu kuma yi aiki da abin da muka ci. Wanda za su zo daga baya da Allah ba su ji wannan sanarwar ba, a ƙarshen karatu za mu sake maimaitawa cewa insha Allahu ta'ala samu fara karatu karfe 10 daidai mu tashi 11 zuwa da rabi in ba tambayoyi da yawa ma ba zai kai da rabin ba Allah madaukakin sarki ya samu dace watan ramadan dukkan mu mun sani wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa da ya doso Allah madaukakin sarki yake zabo wasu mala'iku guda biyu ya ba su assignment su yi shelan cewa ya baghiyal khairi aqbil ɗayan kuma yake ya baghiyal sharri aqtir ya kai mai yin alkhairi kai maza maza ka kusanto lokaci yayi ya kai mai aikata sharri yi iya ƙoƙarinka ka daina don ba lokacinsa ba ne walillahi utaqa'u minan nar Allah yana ƴanta bayinsa daga wuta fiye da kowane wata wannan shelan tana kasancewa ne kullu laila kowane dare in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe jin mai so ya ci ribar watan ramadan to sai ya yi masa shiri shirin ne shirin tanadar alkhairan da aka ce ya baghi alkhairi aqbil kuma sai ya masa shiri na ƙauracewa dukkan laifi da saɓon ubangiji subhanahu wa ta'ala inda an ce ya baghi sharri aqtir kai mai yin sharri kai ƙoƙarin dainawa saboda haka ashe in har mutum yana da hankali Allah da ya sa masa yin azumin ramadan kuma yake masa shelan alkhairan da suke ciki yake zaburar da shi yake jan kunnansa wajen laifi ya yi ƙoƙarin ƙaurace masa ashe in yana da hankali ya kamata ya ƙara himma ya kamata ya ƙara shiri ya kamata ya ƙara zaburar da kansa cewa wannan wata ba watan sakaci ba ne ba watan wasa ba ne kuma idan mutum ya yi sakaci to ya ga alamun sakacin cinyan yaushe aka fara azumin ga shi har an yi 10 kamar wasa yanzu muna na 11 an jima kaɗan za a ji an kira sallar magariba shikenan an gama sai kuma gobe to haka za a ji an ce an yi rabi haka za a ce an yi 20 wani yana nan yana zanyi zanyi wata zuwa yau ko shafi ɗaya na alƙur'ani bata karanta ba shafi ɗaya kuma shi watan ramadan shaharul ƙur'ani watan alƙur'ani wata ne da ake so ka yawaita abu uku a cikinsa ko ba ka yi komai ba in kin daure kin yi abu uku kin riƙe su sun zama miki abin mu'amala na tsakaninki da ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan wata wallahi kin jefa kin tafi kin kuma raba wuta abu na farko shine shi kansa azumin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda zai yi azumi yana yi don Allah don neman lada a gun Allah to Allah zai gafarta masa zunubansa duk da suka gabata tare da azumi da rana da kuma tsayi da dare da salloli tsayi da dare ko raya daren ramadan da salloli shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba yanda aka faɗi na ramadan haka aka faɗi na qiyamu ramadan ko qiyamu layali ramadan mutum ya yi su imanan wa ihtisaba imani da neman lada a wajen Allah kuma shi azumi ba daina ci da sha bane kadai a kokarin control din jiki ne gaba daya mutum yayi kokarin lura da idanunsa lura da kafafunsa lura da hannayensa sannan uwa uba daina ci da sha idan ka daina ci ko kika daina ci da sha amma idan ki bai daina kalle kalle ba na fina-finai ne na banza a'a na wasu abubuwa ne da Allah bai so a kalla bakin ki bai daina maganganu na ƙarairayi ba da gulma da zumbe da cin naman mutum da sauransu kafafunki ba su daina zuwa wuraren da Allah bai so ba hannayenki ba su kame daga ɗauke-ɗauke ba ko cin zali ganin kina da ƙarfi a kan wani irin waɗannan abubuwan in ba a daina su ba sai dai an kame baki daga ci da sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yin wannan gara ma ya je ya ci ya sha ba yi da azumi to bayan wannan sai kuma karatun alƙur'ani domin wata ne da aka saukar da alƙur'ani a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauke alƙur'ani a kowane wata amma idan watan Ramadan ya zo yana ninka karatun da yake yi a kullum sukan sauke alƙur'ani da mala'ika Jibril har sau biyu domin shaharul ƙur'an Allah yake shaharu Ramadan allazi unzila fihi alquran alqurani ba littafin da ya kai shi daraja watan Ramadan ba watan da ya kai shi daraja sai Allah ya saukar da alqurani a ciki kuma ya saukar wa mutum mafi daraja dan haka mutum ya rike alqurani shi ma ya zama mai daraja النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القرآن ما أبوتا القرآن ما سيوان كرنت القرآن ما سو أنفاند القرآن ما سو تلاور القرآن ما سو أي شيء دا أظن دا ساقن قرآن يكي أو كبشي سوني أهل الله سوني متانا الله باقوا أول ناري متاني با wa khassatuhu zababu ce bantattun Allah shin kin yi wani shiri na ki zamanto mutanen Allah kin yi wani shiri ki zamanto daga cikin zababbun bayin Allah ko har yanzu kina zaune ba abin da kike yi na karanta alqur'ani kai abin da kai shi ma ko ta ba ta da alqur'ani kina musulma kuma a ce ba ki da mafi girman littafi da ya kamata musulmi ya yi alfahari da shi wata za ta ce ina da shi a waya eh kina da shi a waya so nawa kike buɗe wayar ki karanta kin zama masalul himari yahmilu asfara Allah ya sauka saboda haka bayan azumi da qiyamu ramadan sai tilawatul qur'an muka ce da azumi da qiyamu ramadan tafiya ɗaya suke tilawatul qur'an kuma a gefe take shine abu na biyu ko baki komai ba akwai sauran lokaci a daure a sama wa qur'ani lokaci ko da ku yana baki wahala to ki sani wanda yake karanta alqur'ani yake shan wahala dan bai iya ba ladan ta biyu ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko ya kware Allah ya bashi iya karanta shi to ya ji tsoron Allah ya rika karanta shi dashi dashi warattilil qur'ana tartila karanta alqur'ani karantawa dashi dashi shine at-tartil karwai din kin kware kin iya kije kina karanta shi rujujujujuju ba a jin abin da kike karanta shi alqur'ani kowane harafi lada ne amma fa sai an tsaya an karanta shi da kyau ba a bukatar sauri lada ake nema annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi kulli harfin hasana kowane harafi lada ne shi kadai ne littafin da Allah ya zaba daga cikin dukkan littattafan sama da Allah ya saukar wa annabawa alqur'ani kadai Allah ya zaba yace karanta shi kadai lada ne ko baka yi aiki da abin da ka karanta ba amma littattafan da suka gabata aikin ne lada ba karantawan ba kuma ba ana nufin aya aya ba harafi harafi yau in nace alif lam mim ina da lada uku kuma Allah in ya bada lada yakan ninka shi zuwa goma lada 30 kenan kai ya kaisu ma har 700 kuma ya ninninka su fiye da haka ga wanda ya ga dama don haka kenan idan mutum yana karanta alqur'ani daki daki ya iya ga tarin lada ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa ma'a safarati kiramil barara yana tare da mala'ikun da aka ba su hidiman alqur'ani sune kiramil barara masu karanci kuma kusattu daga sahu saboda haka kada mu sakaci wajen karanta alqur'ani Allah bai dora mana dole dole mu sauke alqur'ani ba amma dai ke zama muna da wani wato quantity ne yawa na karatun alqur'ani kuma a kowane yanayi muke halin tafiya ne ba mu da lafiya ne kai hatta a wajen yaki Allah ya ce alima an sayakunu minkum marda Allah ya san a cikinku akwai marasa lafiya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wasu matafiya ne sun je neman abinci sun je neman arziki sun je fadi tashi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu ma sun tafi yaki amma a duk wannan yanayin Allah bai ɗaga ƙafa ba yace faqra'u ma tayassara min ku yi iyayen ku ku samu lokaci da karanta alqur'ani da dama aljanu sukan fi shiga jikin mata ne kan shiga mutum namiji an ce yana da aljanu sai an samu mata 100 ba don komai ba sai dan sakacin ku da azkar da kuma karanta alqur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam ce jiddidan da ake karanta alqur'ani ba shi ba shi gan shaydan za ki yi wa kanki katanga da gidanki daga shaydanu aljannu ai ko dan wannan ya ci ake kin iya karatu alqur'ani ko dan wannan ya ci ake kina karanta alqur'ani ba ki kunna a waya kina ji kina shara ba kina ji kina dinki ba kina ji kina girki wannan duk ba sunansa sauraron alqur'ani ba Allah ce wai fastami'u lahu wa ansitu ku yi shiru sannan ku rika jin karatu to kin sa kina girki kina wanki kina dinki kina shara ai ba sunanki kina sauraro ba kin dai sa qur'ani yana yi a gidanki kina don haka kar mu yi wasa wanda bai soma ba ya soma wacce sai nisa ta kara wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun Allah ya samu dace abu na uku da ake raye ramadan da shi shine kyauta alheri hijima annabi sallallahu alaihi wasallama kana ajwada na ya fi kowa kyauta duk duniya ba wanda ya kai annabi kyauta shi kadai ne tarihi ya tabbatar da zai daura kumi 100 ya ba mutum daya kije kana baka wani kafiri ne ya zo cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi me ya kawo shi amma yana zuwa Madina suka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna masa ga abin da ya kawo shi ba alkhairi ne ya kawo ka ba amma mu ba ma rama mugunta da mugunta ko ma gun jama'ar ka mun fi karfin ka har ya jiya zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kira mai lura da baitul mal ya ce a duba inda raƙuma a bashi aka bashi raƙuma 100 ya kada su yana tafiya yana waigen wai za a biyo shi a ce wasa ake yi zolayarsa ake yi ya ga ba wanda ya biyo shi sai da ya bar gabar Madina ya fara shiga daji ya ga ba wanda ya biyo shi wallahi da kansa ya dawo ya ce kai mutumin da zai maka irin wannan alheri bayan ka zo masa mugunta bai ci a ce ka zo gunta ka rabu da shi ba kawai annabi na zaune cikin sahabbai sai aka gan shi ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dawo ba da fuskar da ya fara zuwa shi ba yana zuwa sai ya ce ya rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah don haka kyauta alkhairi kyauta abu ne mai daɗi alheri in Allah ya baki zuciyar alheri to kin fi wanda kike wa alherin kuma jin daɗi don haka kar mu yadda shaidan ya rika ziga mu in mun dan samu abu mu ji cewa ba ma so wani ya samu yi kokari duk abin da Allah ya baki a rayuwa kar ki makale shi ki handale shi ki cinye shi ke kadai to kina wa kanki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan kuma in ya tashi kyautar a ramadan ta fita kowane wata da kowane lokaci kuma ba za ki iya kyauta mai yawa ba nemi yan dabilanki da ba su wuce kwaya 10 ba na 200 kullum ki ɗauki kwaya 2 ki yi ƙoƙarin samun wani mai azumi ki babba su kwaya 2 su samu su yi buɗe baki da dabilan da kika ba su in kin yi haka gwargwadon iya mutanen da kika ba suka yi buɗe baki gwargwadon iya azuminsu da za a ƙara miki bayan naki in kina da wayo in kina da dabara sai ki yi azumi 10 a rana ɗaya yi azumi 20 a rana ɗaya gwargwadon waɗanda kika ba gwargwadon yanda za azumin ki zai yawa kuma ba wai nasu za a baki ba a irin nasu za a baki in yayi in mutum kika ba yayi azumin lada azumi mai lada 10 za a baki ladansa 10 ke ma kuma a baki lada 10 in na mutum biyu ne masu lada 10-10 za a baki lada 20 ga naki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra yi kokari ki wa kanku katanga daga shiga wuta koda da barin dabino ne kuma yace man fattara sa'iman duk wanda ya ba wa mai azumi abun buɗe baki yayi buɗe baki kana lahu misla ajrihi yana da lada irin nashi min ghairi an yunqas min ujurihi shay'a ba tare da an raji wani abu daga ladan mai azumin ba waɗannan abubuwa su ne jigajigai ba wai su kaɗai ba ne, a su ne jigajigai. In kika riƙe su da kyau, azumi kin yi mai kyau, kin yi ƙiyamul layli, kin yi alkhairi da kuɗin da Allah ya hore miki, sannan kuma ga yawan karatun Al-Qur'ani. Wallahi duk sauran ‘yan rakiya ne, akwai sada zumunci, akwai kame baki da ido, akwai alherai da yawa a cikin watan Ramadan. Shi ya sa ake so mutum ya ga cewa bai yi wasa da ranakunsa na Ramadan. Wani bai sanin Allah sai a Ramadan. Da zarar Ramadan ya wuce ya manta da Allah. Ba a san wannan. So ake mutum ya san Allah kafin Ramadan, in Ramadan ya zo kuma ya ƙara tuna masa matsayin Allah a wajensa, ya kuma kiyaye bin dokar Allah a ɓoye da kuma sarari. Shi ne ma'anan la'allakum tattaqun. Allah ya ce mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta wa al'umman da suka gabata, domin da yin azumi yadda Allah ya ce a yi da kyau, za ku samu tarbiyyar taqwa. Domin mai azumi yana da daman da zai iya karya azuminsa in ya shiga ɗaki ba mai ganinsa. Ko kin je haɗa ma yara abinci, su da ba sa azumi, kina da daman ki iya karya azumi, ki ci abincin ki fito, kuma ki ce kina azumi. Ba wanda ya isa ya ce ba ki yi. Sai mai azumin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sai ka ga mutum ba zai yi ba, da ya ɗau abun ma zai ci zai tuna Allah bana kallo na. Yanzu Allah ya kama ni ina cin abincin nan, me zan ce masa? Yanzu mala'ika ya ɗauki raina da abinci a bakina, kuma ga shi ana Ramadan, in je in ce wa Allah shi. To wannan tsoron Allah da mutum yake samu a Ramadan, in ya dace ya bi jikinsa har zuwa bayan Ramadan, a ko'ina kike kina tuna Allah. In kina garin ku kina tuna Allah. In kina kasuwa kina tuna Allah. In kina wani gari daban da ba wani da ya san ki a garin sai danginki, kina tuna Allah. To in kin samu wannan tarbiyyar, shikenan rayuwarki ta zama irin ta waliyan Allah waɗanda ya mutu tanadin aljanna. Aljanna ta muminai ce, aljanna ta masu tsoron Allah ce. U'iddat lil muttaqin. Allah ce mun yi tanadin aljanna ga masu tsoron Allah. To Allah ka sa muna cikin masu tsoronka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tirda mutumin da Ramadan ya kama har ya ƙare ba a gafarta masa. Tirda shi a ce duk wannan kwanakin da ake kiyaye second ba a so a yi asararsa, kai a ce ka ƙarar da naka a banza, ke a ce lokutanki duk sun ƙare a shirme, ai ba asarar da ta fi wannan. Allah ka raba mu da aikin banza. Allah kada ka sa mu cikin waɗanda za su je gabanka yawmal ƙiyama sun yi azumi, amma Allah ya ce ba ku da lada sai ƙishirwa da yunwar banza da kuka sha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash wa rubba sa'imin aw rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Yace akwai fa daga cikin masu azumi, wallahi ba abin da zai samu a azuminsa sai yunwa da ƙishirwa. Akwai masu ƙiyamul layli zuwa tarawih zuwa ta haji, ba su da wani abu sai rashin bacci da suka hana idanunsu ba su kwanta sun more ba, kuma sun zo masallaci ba lada. Allah ka raba mu da aikin ka mu ba wani, domin aikin Allah kana raba wani ma a ciki Allah zai ce na barka da shi. balle kuma ka ba wa kayi kayi ma wani gaba daya Allah ya tsare mana imanin mu ya bamu ifon yi domin sa Allah muna roƙonka ka azurta mu da yi domin sa wannan wuri da muke haduwa muke ibada a ciki in mun lura zamu ga bana an masa gyara an masa ado ba masu irin wannan sai masu burin samu a tafaren gida a aljanna yau da za a gaya mana nawa aka kace wannan masallaci dan mu zo mu zauna mu yi bauta mu yi karatu cikin nutsuwa da jin daɗi wallahi wani sai ya kama baki yana mamaki yana ga ba zai iya ba to dama shi harkar kuɗi haka take Allah ya baka kuɗi kuma ya sa maka son yi wa Allah aikin Allah da kuɗin wannan kyauta ce ta musamman annabi ya ce ni'mal malu salih biyadi rajulin salih ya ce san barka da kuɗin ƙwarai a hannun mutumin ƙwarai domin zai riƙa aikin ƙwarai baya tsoron nawa zai kashe don addinin Allah ya ɗaukaka to muna roƙa musu Allah duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen hidimar ɗakin Allah to Allah ya amsa ya kuma sa musu ladansu a mizanin lada ya kuma sanya su ƙarƙashin inuwar al'arsh ranar da Allah yake ba inuwa sai ita to daga cikin masu samun inuwar annabi yace akwai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid kai mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci ina yake yana masallaci daga ina yake daga masallaci wace hidima yake yi ta masallaci komai na masallaci da shi ake yi ai ba ma manta labarin wata mata mai share masallaci da ta rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ga ayyan mata yi banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida bai dace a ce an kira shi don wannan matar ba ba su san tana da kima a wajen manzon Allah don me don lura da masallaci shi ya sa washe gari bai ganta ba washe gari bai ganta ba a sai dai na ganinta ke ya ina labarin matar nan mai shara ne sai aka ce ayya ya rasuwa ai ta rasu tun kwanaki ki tara su eh kuma ba ku gaya mun ba ta ce ai lokacin da ta rasu mun ga ka shiga gida muka ga dai a kanta dai bai kamata mu kira ka ba ya Rasulullah ai za mu iya mata komai don haka muka shirya ta aka mata sallah aka kai ta sai ce na irin waɗannan mutanen sun wuce haka ku nuna mun kabarinta aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarinta a nan ya mata sallah ya nema mata ceto a wajen Allah malamai suka ce albarkacin matan nan sai da mutane kaburra fiye da 40 suka samu falalarta don haka ba ka rena mutum ashe rubba ash'asa akbara annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ka ga wani mutum dukun duk kura jikinsa madfu'un lahu al-abwab da zai je kwankwata gidajen mutane a leko a ganshi sai a tura kofa ake ka ishe mu amma a wajen Allah law aqsama ala Allah la abar da zai roki Allah ko ya ce sai an yi abu kaza ya rantse to Allah ba zai sa shi kafara sai ya biya masa bukatarsa saboda matsayinsa a wajen Allah kun ga mace ne shara kenan ina ga wanda ya cire makudan kudin sa ya gina ina ga wanda ya cire makudan kudin sa ya gyara yayi ado yayi shimfida to ba ne sanin darajar aljanna sai wanda ya san me aljanna zai iya kashe duk abin da ya mallaka don ya samu aljanna Allah ka ba mu ikon kashe dukiyoyinmu dan ɗaukaka addininka amma fa sai an yi da gaske. To mun shedan Allah ya gaya mana ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Shi shedan kullun tana jin talauci yake mu. Da ka ciro zaka bayar sai ce kai kudi fa ka san mu yasu kuwa ai ba mu kudi haka yanzu nan zaka talauci kana mai da kudinka aljihu sai ta dariya ya hana ka alheri ya hana ka abin da zaka mora gobe kiyama dukiya ita ce wacce ka cika tufatar da kanka kai wa Allah aiki wallahi koma bayan wannan bala'i shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yake tambayan sahabbansa waye kudinsa yafi muhimmanci abunsa akan kudin wani sahabbai suka ce ya rasulullah ai dukkan mu haka muke dukkanmu muna fifita kudinmu ne akan na wani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina ni ko gani kuke kuna fifita na wani ne akan naku suka ce ba mu gane ba ya rasulullah sai ce to kudinka shine kudin da kake kasha kake maki iyali kake maki dangi kake maki addinin Allah wannan shine naka shi zaka gani a lahira amma na wani shine kudin da kai ta tarawa kana kallon su musamman yanzu zamanin mu zamanin alaka so kake karka ta jin ililin ililin kudin a shiga in kan ji ba komai ba motsi sai ka je ka nemi balan kar ko ɗan fuwan nan sun je sun kwaki kullun hankalinka a tashe kudin ka yana nan kana tarawa kai dai su yi yawa kai dai su yi yawa ba haka kawai Allah ya ce alhaakum takaffur tari ya shagaltar da ku ka tara ka tara komai ɗan adam yana da san tari yana da san haɗama innal insana khuliqa halu'a ɗan adam Allah ya halice shi mai kwaɗayi mai haɗama mai son ya ga ya tara annabi ya ce ɗan adam in yana da kogi ko dam na kuɗi dam na kuɗi ba na ruwa ba tafki na kuɗi guda biyu in ya zo ya kalle su cewa zai yi ina ma uku ne dam fa na ruwa shi yasa sai ki ga mai kuɗin da ya tara kuɗin da ba zai taɓa iya ƙarar da su ba amma ya fi talaka wahala da faɗi tashin ƙara tara su shi sa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir ba za ku ankara ba wajen tara kuɗi sai dai ku ganku a kabari saboda haka kada ƙoƙarin tara kuɗi wanda da ka mutu ya zama na wani baya buƙatar a tambaye shi nawa ne za a baka da an mutu in kana da gado Allah ya riga ya faɗi nawa za a baka iyaka a nemi malamai su bincike dangi su san su waye aka bari matsiya gado a san rabon kowa aikin malamai kawai su bayyana maka ga rabonka shikenan saboda haka mu yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku wajen ganin mun raya Ramadan ɗin ne kar mu yi sakaci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wajen raya waɗannan kwanaki masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wannan nasiha ce a haɗuwa ta da ku na farko addinin nasiha وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله يكي كتناكر دومن تناكر و كنا أنفان المؤمنين الله كساتي منا أنفاني زامو كران توسو أبو بوا كوسو آيوي أولنا وني أولنا اللوكتي دنكر متاشحكا بمجي وسو لذتكين آيوي الله آرما يكران تامنا wasu ayoyi cikin wannan sura suratul tahrim wacce ayoyinta guda 12 ne kuma tana daga cikin surorin da aka saukar a Madina. Allah madaukakin sarki ya kira ta at-tahrim ba dan komai ba, at-tahrim shine haramtawa. An kira ta surar haramtawa ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta mata. To kuma ba shi kadai ba, kowane musulmi ma ba a so ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta masa. Shi irin wannan haramtawar takan zauna a madadin rantsuwa. Rantsuwa kuma idan mutum ya yi, Allah ya saukar da hukuncin kafara ga duk wanda ya yi rantsuwa, rantsuwa ta gaske. Amma rantsuwar wasa ce, wannan kuma daban. Don haka Allah ya ce mu riƙa kiyaye rantsarantsanmu, wahfazu aymanakum, ku riƙa kiyaye rantsarantsanku. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa a matakai guda biyu kamar yadda suka zo riwayoyi daban-daban. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗe shi a cikin wannan sura. Me Allah ya ce a rama?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nabi تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
الله يكي بسم الله الرحمن الرحيم بسونا الله من رحمة ميجين أي إتي بسم الله وتأباتي دأكي سو دكونا أبو الخير دذاكي ka rika cewa bismillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da zaka yi baka ce bismillahir rahmanir rahim ba, to zai zama mai yankakkiyar albarka. Kai musulunci saboda girman darajar bismillah da kuma kariya da take wa dan adam hatta bayan gida da zai shiga ya zubar da kazanta, ba a yadda ya shiga da ya ce bismillah sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal khaba'ith. In zaka shiga bayan gida aka ce bismillah, to ina ga kuma shiga masallaci shi ma bismillah. Zaki sa riga bismillah, zaki alola bismillah, zaki ci abinci bismillah, zaki fito daga gida bismillah, duk al'amarin rayuwarmu bismillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gidanka ko ba faɗo ko ba takata, in ka ce bismillah ka tura kofa ba mai ba wanda ya ife buɗe maka shi. Da haka mu daina sakaci da yin bismillah. Balle cin abinci, in kana so shi ɗan karye taya ka cin abinci, to ki bismillah. Da mutum ya yi bismillah ko shi ɗan ya zo kusa zai gudu, zai ce wannan abinci ba irin namu ba. Komai tsananin yunwa, balle yanzu da ake azumi kar lokacin buɗe baki da yawa fa sukan manta da wani bismillah, kamar dama haushin wunin suke yi. An zo ƙarshe kin tanaji kankana, ke ne lemu, ke ne ayaba, ke ne dabino, duk da yanzu zamanin sai a hankali ba kowa yake samun waɗannan abubuwan ba. To ko yaya ne dai, kar a riƙa sakaci da bismillah a dukkan al'amura. Allah ya sa mu dace. Allah yake ya ayyuhan nabi, wannan kira ne na girmamawa da Allah yake yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan zai bashi oda, zai umurce shi. Ba kowane annabi ne ya samu wannan tagomashin ba. babanmu annabi Adam kiransa ake ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna annabi Ibrahim sunansa ake kira ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya lokacin da aka ce yanka ɗansa Isma'il ya Musa inni safaytuka 'ala an-nasi bi risalati ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalan duka annabawan Allah da suka gabata kiran sunan su ake amma annabin Allah annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi falala cikin annabawa badadin Allah Allah bai kiran sunan sa yace ya Muhammad sai dai yace ya ayyuhan nabi idan kika ji an ce Muhammad to ana so a faɗi wani abu mai daraja ne game da shi da yace Muhammadun yace Rasulullah وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل saboda haka Allah yake ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak dan me kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma tabtari mardata azwaji kana neman yaddar matanka ne kana so ka gamsar da su ne والله غفور رحيم الله ne gafara ne yawan gafara ne mai jin kai to me annabi ya haramta wa kansa din malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wata baiwa mariya kafin ya aure ta ya enta ta ya aure ta mariyatul qibtiyya wacce ita ta haifa masa ɗansa ibrahim نانا عائشة رضي الله عنها دنانا حفصة قال إن يلد النبي صلى الله عليه وسلم يكي سادوا دماريا حتى ذو تعيفة مثل إبراهيم وانا أبو ينال سيسير آسين عدامنسو يا ياسو بس ساموا النمفل الأرباح سي بيوا وانا يسا سكيوا النبي بوريه suka hurnika masa har ransa ya baci ya fita daga gida ya koma masallaci ransa a baci wasu malaman suka ce a'a ba saduwa da mariyar ne matsala ba saduwa da ita ne yayi ko yake yi a ɗakin nana Hafsa ta zuranta a bace take gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rasa inda zaka sadu da baiwar ka sai daki na anan za ku gane mata sai a hankali ki dubi su gaban duk duniya dan kawai albarkacin aure ki sa ki gaya mata haka ki sa mace ba ta gane tana cikin ni'ima in Allah ya ba ta mutum mai daraja ta shiga wata irin rumfa mai girma wacce albarkacin aure ne ta same shi shi yasa kuma kuka fi yawa a wuta ba dan komai ba sai dan wulakanta abokin zama namiji da Allah ya suturta ki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ahsanta لإحداهن الدهر da zaka rika kyautata ma ɗaya daga cikin mata da ka aura tsawon rayuwarka thumma idza ra'at minka sharran wahidan sai ta ga wani sharri ko wani rashin kyautawa guda ɗaya daga gare ka to a lokacin kuma za ta ce ma ra'aitu minka khairan qab ke ban taba ganin alherin ka ba ma'anarsa shine me ka mu me ka taba mu me kake mu mata nawa suke ga yawa mazajin sa me kake yi me dan ce fanan da kake kawa dan abu kazan da kake yi wani daga cikin sahabbai matarsa ta gurnuka mata ransa da ya baci sai ta ce masa haka muke hakuri za ka yi matan manzo ma sun mata haka. Sai mamaki sai zo ya gaya wa Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Sai Sayyidina Umar ya garzayo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda akwai yassa a gidan, kuma ya ji an ce matan annabi ma suna mata haka. Yana zuwa sai ya tambayi na Esther Hafsa, kuna bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai? Ta ce ƙwarai kuwa, ɗaya daga cikinmu ma takan iya fushi da shi wuni guda. Ba ta ce masa ƙala ba, ya yi magana kawai ta tafi abinci. Ka san wani abu sai mata ke. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ku da rauni, amma ban taɓa ganin raunan nan da Allah ya ba shi fawa a kan namiji jarumi irin mace ba. Ba kuma faɗa za a yi ba. In kika ce za a yi faɗa da faɗa, ai wuta ba ta kashe wuta. Shi sa sai ki ga mace tana iya control ne da sarrafa gida da salo na kitsa irin na mace. To a lokacin da Nana Hafsa ta ga ɓacin ran annabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya ga ɓacin ran Nana Hafsa a irin wannan abu da ya faru tsakaninsa da Mariya, sai ya kira Nana Hafsa ya ce na miki alƙawari daga yau ba ni ba Mariya, amma kar ki gaya wa kowa. Ita da kanta sai ta ce haba ya Rasulullah. Ita ba ta jawo matsalar don a daɗaɗa mata aka yi haka, amma kuma saboda makircin mace sai ta sake dawa ta ce haba ya Rasulullah, ya za ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka? Bayan ba ta zama maka haram ba, don dai kawai raina ya ɓaci na yi magana, sai ka ce kuma ka haramta wa kanka? Nan ko da zai yi hakan fa daɗi za ta ji. Mata kenan. A wani riwayan matarsa Zainab bintu Jahsh, annabi a al'adarsa kullum idan dare ya yi ya shigo gida yakan bi ɗakunan matansa ya gaisa da su ya jiya suka wuri, ya ƙare a ɗakin da zai kwana. To ita kuma Zainab bintu Jahsh mace ce mai karamci, mace ce mai dattaku, duk da bijinta ba a ɗakinta yake ba, takan tanadi wata zuma mai daɗi ta ajiye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya sha. Nan ma su Hafsa da Aisha hakan baya musu daɗi, sai da suka nuna me yasa an ka shiga ɗakin Zainab, sai ka daɗe. Yace a ba wani abu bane, zuma take bani, kuma kun san ni da san zuma. To nakan zauna in sha ba ɗakin da ake min haka sai nan, shi yasa ko da kun ga daɗewa ta a nan ya fi na sauran. To ga dalili. Suka ce okay, mun gane. Shikenan sun ƙulla akwai wani abu da za su yi kenan. Shikenan wata rana ya je ya sha zuman, ya dawo da ya zo ɗakin Hafsa, sai take gaya masa cewa ita tana jin yana wani irin yanayi haka, kamar ya ci wani abu mara daɗi haka. Sai ce a zuman da na sha ne a ɗakin Zainab. Ta ji ka to amma dai ba irin zuman da ka saba sha ba, wannan ta yi wani iri. Ka ga ma kirki kenan. To haka da ya zo ɗakin Aisha ita ma ta yi masa irin wannan, dama sun shirya a yi haka. Shikenan nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau ya haramta wa kansa shan zuma. Ina sai ya sha za a samu matsala? To ya haramta. To sai Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu lak, don me za ka haramta wa kanka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta maka? Tabtaghi mardata azwajik, ka yi hakan ne don burge matanka? Sayyidina Umar yake cewa mu mutanen Makka matanmu sai dai su burge mu ba dai mu burge su ba. Ma'ana sai dai su su mana hidima ba dai mu musu ba. Amma mutanen Madina fa su kuma su suke wa matansu hidima ba matan ne suke musu ba. Sai ce la'alla zuwanmu Madina ya sa matanmu suna koyon ɗabi'un mutanen Madina. Shi ya sa har matan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu wasu suke ganin ya kamata su bi wannan tafarki. Sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya je gidansa, gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ransa a ɓace, ya tambayi ƴarsa ta gaya masa, ya ja mata kunne ya ce, to a hirɗinki ko da ko daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wacce kike ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙaunarta a kanki ko ya fi mata yin wani abu a kanki, kada ranki ya ɓaci. Kuma ko me kika nema abun Annabi sallallahu alaihi wasallam kika rasa, kar ranki ya ɓaci, ki aiko min zan miki. Allah ya hore min abin da zan iya miki don ki zauna ki karrama mijinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan alwashi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na haramta wa kansa wani abu na halal da Allah ya halatta masa, to Allah ya kwaɓe shi akan wannan ba daidai bane. Don haka kuma hannun da Allah ya ko kwaɓar da Allah ya wa manzonsa, to mu sani cewa ba shi kaɗai bane, ya shafi kuma al'ummarsa. Mu ma karka yadda ko karki yadda ki haramta wa kanki wani abu da Allah ya halatta, ko na abinci, ko na kayan sawa, ko na wurin zama, ko ma me iyaka. In ba kya sha'awa kike ba na sha'awa, ni ba na sha'awan irin kaya kaza, ni ba na sha'awan irin abinci kaza, amma karki ce ni abinci kaza ya haramta gare ni, wannan kamar rantsuwa ce tana buƙatar kafara. Mu kiyaye bakinmu wajen haramta wa kanmu abin da Allah ya halatta mana. Sai kuma Allah ya ce wallahu ghafurun rahimun, kamar wato nusar da mu ne cewa wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya gafarta mata, Allah ya ji kansa, Allah ya ɗaga masa ƙafa. Kuma wannan yana nuna duk lokacin da ka yi abu mara kyau, to ka yi iya ƙoƙarinka ka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba zai gaza gafarta maka ba. Sai Allah ya ce
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
الله سبحانه وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله سبحانه وتعالى يا وجب تامكو واتو أبوه اندزاكوي ku halatta wato rantsarantsan da kuka yi. Ma'ana idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya yi nadama, to akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa don ya zamanto kaffara ga wannan rantsuwan, kuma tilas ne, wajibi ne. Allah ya gaya mana me za mu yi idan muka yi rantsuwa. Idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya zo ya yi abin da ya rantse ba zai yi ba, ko ya yi rantsuwa ya yi abin da da ya ce ba zai yi ba, ko ya ƙi yin abin da ya ce zai yi, to kaffara ta kama shi. Ko ya yi rantsuwa ba zai yi wani abu ba ya yi, ko ya yi rantsuwa zai yi wani abu kuma ya ƙi, duk wa'annan rantsarantsani. Ko ya yi rantsuwa ba zai aikata wani alkhairi ba sai ya yi nadama, ya ga shi ɗan ne fa yake so ya hana shi alkhairin, sai ya fasa ya yi alkhairin, kafara ta kama shi. To kafara ta kama mutum me zai yi? So da yawa mukan ɗauki kafara shi ne azumi, ba azumi aka ba a rantsuwa ba azumi kwata-kwata. Me ake yi idan aka yi rantsuwa? Allah yake la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu. Allah yake in kuna rantsuwan wasa, kuna rantsuwa na wasa, za ka kasuwa wallahi zan je, ka ga wani wallahi na gan shi mana, duk wannan ba rantsuwa sunansa ba, amma rantsuwa na sosai wallahi na rantsi da Allah in ka mun kaza to zan ma kaza, kuma sai ya yi, kuma ka kasa yi masa abin da ka ce za ka yi. A wallahi na rantsi da Allah a ƙarshen azumin nan zan baka dubu kaza don ka yi hidiman sallah, kuma lokacin ya yi sai ka ƙi ba shi kuma ba wai ba ka da shi ba. Irin wannan waɗancan rantsuwan wasa Allah yake ba na kama ku da su, amma wanda kuka yi da gasken to zan kama ku da shi. Idan aka kama ku fa kaffaratuhu, in kina so ki kankara wannan rantsuwar, it'amu 10 masakin, abinda Allah yake a yi kenan. Da kin yi rantsuwa za ki yi kaffara shi ne ki ciyar da mutum 10, ki nemi abincin mutum 10, ki kira mutum 10 ki raba musu, to shi ne kin kankara waccan rantsuwar. Ita kuma kaffarar rantsuwa girma-girma ne, an fara da abu mafi sauƙi, in ka ƙi yinsa sai aka ɗaga darajarsa kuma. It'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, sai aka ce aw kiswatuhum, in baka ciyar da su ba to ki dinka musu tufafi, ki musu dinki, in mace ce ki mata dinki da hijabi da riga da zani, mutane 10 to kin yi kafaran wannan rantsuwa. Aw tahriru raqaba, ba ki yi wannan ba shi ma sai ya ƙara sama, sai ki ‘yanta baiwa. To yanzu ba bayi, balle ki ce ai ba bayi shi ke nan na huta, a ai in ba bayi akwai kuɗin bayi, to ya zan gane kuɗin bawa shi ne rabin kuɗin ɗa’yantacce, shi kuma ɗa’yantacce biyarsa raƙuma 100 ne. In yau ka kashe mutum aka ce ka biya biya, to raƙuma 100 ake so a wajensa, wanda yanzu kowane raƙumi ɗaya baya gaza 300,000 zuwa sama, to ki same su guda 100. Wannan shi ne kafarar rantsuwa. To shi ne a ƙarshe aka ce famallan yaji, mutum ya kasa duka bai iya yin ciyarwan ba, bai iya tufatarwan ba, bai iya azumin ba, shi ne sai aka ce fasiyamu 3 ayya, ya yi azumin kwana 3. Ga azumi ya zo a babin me? A babin an rasa abin yi. So da aka karki rantsuwa a baki haƙuri ki ce yanzu na haƙura azumin ba, dama waye ce ki azumi? Ai ba ce ki azumi ba, azumi last option ne ga wanda ba zai iya abin da aka ce yayi ba. To ba a mai da shi kuma ya zama asali, ana mai da shi asali ne saboda ganin sauƙinsa da arahasa. To da Allah ya wajabta mana kaffarar rantsuwa, don haka ya ce wahfazu aymana, saboda girman rantsuwa ku kiyaye, don tana da hatsari, za ta iya ja miki bala'i, za ta iya ja miki ɗawainiya. Wallahu maulaku, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin lamarin, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai duba al’amuranku ga baki ɗaya. In kun yi da gaske ya sani, in ba ku yi ba ma ya sani, sai ya ce mai wa huwal alim, Allah masani ne, ba wani abu da ke ɓuyan masa, alhakim mai hikima cikin tsarinsa. Da wannan ayoyi guda 2 da muka karanta za mu dasa aya a yau, da ikon Allah subhanahu wataala zamu ci gaba gobe idan Allah madaukakin sarki ya bar mu da rai da lafiya. Abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa, wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.